بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدونا يمشينا أصبر يمشين أكوبة وتنفوده hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne shekaru 1441 Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwar mu cikin wannan masallaci na nurul islam inda muke daukan darasi a cikin littafin ar-risala ta ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah muna cikin babu sukatil wudu ومذمونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار الله سبحانه وتعالى يمنع قبل كثر الله يمنع داشي أتفين أيكم يأرض تامد إخلاسي أتفين دكتن من إبادرنا منتيا ديدي إند مالا يكي سفن تامنا الولاء ko kuma in ce muna cikin inda malam yake ci gaba da fikanta mana alwala ya fikanta mana yanda ake kurkura baki da yanda ake shaka ruwa a ainihin darasin mu da ya gabata ya gaya mana abinda in kai shi ya wadatar amma kuma yayi mana bayani akan wanda yake kyau mana wanda yake afdal wajen kurkura baki da shakarwa ci gaba da karatunmu ibnu abi zaid al-qayrawani zai yi intikali daga ainihin kurkura baki da shakarwa da tace shi zuwa wanke fuska wanda wanke fuska farilla ne a cikin ainihin ayyukan alwala wanke fuska farilla ne kamar yanda umurni na Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna gani kamar yanda fiqhun malikiyya take tafiya wa'in turare duka za ka ga idan suka kawo irin wannan za a ga sun kawo maka shi akan dalilai waɗanda suka shafi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma aya ta alqur'ani ne girma don haka imamu ibnu abi zaid al-qayrawani yace thumma ya'khudhu al-ma'a sannan kuma zai dauki ruwa in sha adiya daihi jami'an in ya ko da hannayensa duka wa in sha'a idan kuma ya so biyadihi yumna zai iya ɗauko ruwan da hannun dama fa yaj'aluhu fi yadaihi jami'an sai ya juye ruwan a cikin hannayensa duka biyu thumma yanquluhu sai ya dauki wannan ruwan ya tafi da shi ila wajhihi ya kai shi kan fuskarsa sai ya zuba fa yabruhu alaihi sai ya zuba wannan ruwa akan fuskarsa ghafilan lahu bi yadaihi yana mai wanke fuskar da hannayensa kun ga yanda ya sifanta alwalar ko wato wanke fuska yake za ka iya yin haka ka ɗebo ruwan da hannu biyu sai ka duba a fuskar ka kawon wanke da hannayenka biyu, ko kuma ka ɗebi ruwan da hannu ɗaya sai ka yi musu haka a hannunka biyu sai ka wanke da hannayenka biyu. Wannan ita ce sifar alwalad da shi Ibnu Abi Zayd al-Kairawani a nan ya koyar. Ko ka tamfaci ruwan take da hannuwa biyu sai ka tafi da shi fuska sai ka wanke duka, ko kuma ka ɗebo da hannu ɗaya ka yi haka da su a hannunka biyu sai ka juye a fuskarka sai ka ci gaba da wanke. Ina fatan an fahimci yadda ya ce. To shi ne a nan ya ce, idan mutum ya so insha'a biya daidai jami'an, in ya so zai kamfato ruwan da hannayensa biyu duka, wa insha'a in kuma ya so biya daidai yumna zai ɗebo ruwan da hannun dama hannun shi kadai, fa yaj'aluhu fi yadayhi, sai ya sanya ruwan a cikin hannayen nasa jami'an gaba ɗaya duka biyu ɗin. Suma yanquluhu, sai ya ɗauki ruwan ya tafi da shi ila wajhihi, zuwa ga fuskarsa, fa yasrubuhu alayhi, sai ya zuba ruwan a kan fuskar, ghasilan lahu biyadayhi, yana mai wanki ga wannan fuskar biyadayhi da hannayensa. Kun gane shi ko? To daga ina zai fara wankewa lokacin da ya kai wannan ruwan? Min a'la jabhatihi, daga ƙarshen saman goshinsa, daga ƙarshen saman goshinsa zai tsomo, ba zai koma daga ƙasa ya yi sama ba. Kun gane? Daga saman goshinsa zai tsoma haka sai ya yi ƙasa sai ya gane fuskar gaba ɗaya. Wa hadduhu, iyakacin fuska, manabitu sha'ari ra'atihi, tun daga matsirar gashin kansa daga nan fuska ta tsoma ga wanda bai da sonko. Inda gashi ya aka sani yana fara tsira a al'adance, to daga nan fuska ta tsoma. Matukar da za ka fara wankewa baka iso nan ba. Kun ga gashi na dai inda aka sani a al'adance daga nan gashi yake fara, ba wani sonko a wurin ko? To dole ne a alwala in faro daga farkon gashi nan. In na rage wani abu to alwala ba ta yi ba, domin farilla ce. Kun gane? Min awwali manabiti sha'ari ra'sihi, tun daga farkon matsirar gashin kansa shi ne alwala, daga nan zai fara. To irin wanda gashinsa daga nan ya soma ba, to daga nan zai fara shi. Shi ba zai biye ba wannan santsin na tsakiyar kai ba, domin a al'ada wannan wurin ba fuska ba ne. Kun gane ko? Shi ya sa matsirar gashin kai a al'adance wanda kowa aka sani daga nan gashinsa yake somawa, wanda kuma nasa ya soma daga tsakiyar kai, ba dora mar ya faro wankewa daga tsakiyar kai ba, sai ya fara daidai daga inda a al'ada aka san gashi na somawa. An fahimci wannan? To daga nan fa ina ne ƙarshensa zuwa ƙasa, ƙarshen fuska zuwa ƙasa, ila ɗarafi zaƙani, har zuwa ƙarshen haɓarsa nan. Daga inda haɓa ta ƙare, to fuska ta ƙare. In ka wuto ka zo nan kana wankewa, to ba fuska ba ne. Nan ba fuska ake ce maka ba. Amma daga nan ƙarshen haɓa, abinda ya yi nan ya zo farkon gashi, duka fuska sunan shi. Kun gane wannan? To daga farkon matsirar gashi zuwa ƙarshen haɓa, wannan wajibi ne, farilla ne a alwala ka tabbatar da ruwa ya taɓa gurin. In ka rage wani wuri ka tsaya iya nan, to alwala ba ta yi ba, don nan duka fuska ce. Domin Allah subhanahu wa ta'ala yake, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuke da imani, idza qumtum ila salati, idan kuka tashi za ku yi sallah, faghsilu wujuhakum, ku wanke fuskokinku gaba ɗaya kenan, wa aydiyakum ila almarafiqi, da hannayenku zuwa gwiwar hannu, wamsahu bi ru'usikum kushafa kawunanku wa arjulikum da kafafuwanku wanki ilal ka'bayni zuwa idondonan kawo. Kaga farillun alwala ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya hada ana wa idza qumtum kuma nan ne niyyar kun gane idan kuka yi niyyar za ku yi alwala to ku wanke fuskokinku ku wanke hannayenku ku shafa kawunanku ku wanke kafafunku duk abinda ayan nan ta ambata farilla ne a alwala kun gane to wa dawra wajhihi kullahu haka kuma zagayen fuskarsa gaba daya tsawo dai daga matsirar gashi zuwa ƙarshen haba faɗi kuma min uzinin ila uzinin daga wannan kunnen zuwa wannan kunnen in ka wanke nan haka baka iso kunne ba to baka da alwala don baka gama yin abunda Allah ya saka ba faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku daga wannan kunnen har zuwa wannan kunnen fuska ce ana ganewa to min ajji azamai la'ayyi daga fadin kasusuwan gemunsa nan duka azumai liyayi wannan kashin da wannan kashin su ne kasusuwan gemunsa guda biyu duk ya tabbatar da ya shigar da su cikin wanke fuska ila kudughaihi har zuwa kayakayansa nan zuwa nan su ne kayakayan daga kwalmin nan zuwa nan duka shi ake kira kudughai nan kun gane wa yuhirru yadaihi zai rika jujjuya hannunsa ala ma gara akan duk abin da ya buya min zahiri ajfanihi na daga bayan kwalmin idonsa idan mutum ya zo haka kun ga wannan kwalmin idon wannan fatar tana iya nadewa in ka zo ruwa ya gangara idan da za a yi haka a bude sai ka tarda nan din bai jike ba ko kuma nan ya sauka sai a tarda nan din bai jike ba zahira ajfan duk bayan kwalmin idon ka tabbatar da ka jika shi ka wanke shi don fuska ne an gane wannan to yana da kyau mutum ya yi hattara a wajen alwala domin wani fatar ta fara tsufa ta take shi yasa yace wa wati wato zahiri ajfani wa asariri jabahatihi da kuma na dana dan goshin sa nan na fara shi ni ma ko ban fara ba eh da saura go ashe ina da ragowa to na dana dan goshin nan wani za ka ga kaman tsarin huda a wurin kun gane ko ko dai yanayin halitta ko karancin ciko nan din za ka ganki kamar huda ya nannade ya nannade ko ka bi gurin ka tabbatar da ruwa ya shiga don ka watso shi ka wuce kawai sai ya bi kan ɗaya hudar ya gangara ta karkashin ɗaya hudar sai wuce wannan tsakanin bai jika ba shi ya sa wato don ganewa shi ya sa malam yake ambata mana nan kaga ya kamata da kawai shi ya ce mana wanke fuska kamar yadda mai kawaidi yake yi wa ghaslu yadaini wa ghaslu wajhi da wanke fuska wa ghaslu yadaini da wanke hannaye ila almirfaqaini zuwa gwiwar hannu wa masbur rasi da shafar kai kawai abunka ko ba ga bane to amma shi ka duba ba wankin fuska muke yi tun da don kada ka je a ce maka ka wanke fuska kawai ka je ka taku na kai gaba shi yasa yake gaya maka inda illolin duka suke kun gane ko kwalmin ido yana da matsala naɗe-naɗen goshin nan shi ma a sariru jabha yana da matsala kun gane ko wa mata kamari ni ji haka ƙarƙashin wannan tsirkiyar
hancin nan karkashin nan wani za a ga nan din da wata yar kuda ko to nan shi ma a kula da shi wajen wankewa domin ana iya zubo ruwa ko ya gangara sai ya wuce nan din da ya jika ba shi ya sa yake ta aka mari ne karkashin ainihin wannan tsirkiya ta ainihin hanci min zahiri an fihi wanda yake bayan ainihin daga bayan hancinsa saman hancinsa nan duka dan tsakanin nan din nan duka a kula da shi kun gane ku nan domin wani nan za a ga ya dan matse haka nan ma ya dan matse to kana iya wankewa ruwan bai bi gurin ba to duka wannan a kula a wankin fuska yake Allah yake faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku ya gafiru wajhahu hakaza talatan haka za ka rika yi a na farko ka kara a na biyu ka kara a na uku kamar yadda ya kwatanta maka kana bibiyar waɗannan wuraren har sau uku amma a na farko idan ka bibiya ka tabbatar da ko ina ya jika to farilla ta sauka in ka kara ma mustahabi ne in ka kara ma haka an so ne kari na farko da na biyu duka an so kada ka yadda kuma ka kara na hudu in ka yi wanki na hudu kuma ka yi bidiya ba a wuce uku an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanki daya ya yi wanki biyu ya yi wanki uku kun gane ko wanda ya wanke sau daya ya yi fi wanda ya wanki hudu don na hudun ba karantarwar manzon Allah ba bidiya ne kun gane a ina mutu yankulun ma a yana daukan wannan ruwa ilaihi yana zuba shi a kan fuskarsa wai harriku lihi ya tahu fi ghasli wajhihi ana so ya rika mommotsa gemunsa duka yana tabbatar da ruwa ya shiga a lokacin da yake wanke fuskarsa jani yake motsa gemun bi kaffaihi da tafukansa li yudakilaha alma'u don ruwa ya shiga cikin gemun lidaf isha'ari lima yulaki don ya kakkaɓe wannan gashin saboda abin da ya liƙe masa min alma'i na ruwa walaita alaihi takliluha amma ba a ɗora wa mutum ya tsetsefe wannan gemun ba fil wudu'i a wajen alwala fi kauli malik amma a maganar imamu malik akwai waɗanda kuma suke da akasin haka domin wannan muhallin khilafa ne muhallin khilafa ne a wurin amma dai shi imamu malik yake ba wajibi bane tsetsefe shi an gane ko walaysa alayhi takliluha fil wudu'i kaga yake fil wudu'i ibn abi zaid al-khairwani yana maka ishara banda wanka wanka wajibi ne in kana wankan janaba wajibi ne ka tsetsefe gemunka dan karami ne babba ne ne duhu ne mara duhu ne wajibi ne ka tabbatar da ruwa ya taba fata a wanka a alwala ne ba a dora ma wannan ba idan gemunka mai duhu ne idan mara duhu ne kuma an dora maka ka tabbatar da ruwa ya taba fata kun gane wannan wa yujri alaiha yadaihi zai rika tafiyar da hannuwansa akan wannan ainihin gemun ila akhiriha har zuwa karshen gemun kawai ba wai sai ya babulo shi ba summa yaghsilu yadahu to daga nan kuma yanzu ya gama da farillar wankan fuska an gane ko sannan sai ya summa yaghsilu yadahu sannan sai ya wanke hannunsa al-yumna na dama salatan shi ma sau uku a witnaihi ko sau biyu sun yanda kai don duka akwai sunna ta tabbatar in ka wanke sau uku wannan kamala in ka wanke sau biyu ma yayi kun gane ko wankin farko idan yayi kyau kuma farilla ta sauka an fahimci wannan to domin akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yujibuhu at-tayammum fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi. Aisha tace damaitawa tana burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo ka takalmanka da kafar dama yake farawa, idan yazo ka wando ma da kafar dama yake farawa, idan riga ke ma hannun dama yake farawa, haka kuma idan yazo tsarki alwala yana wanke dama kafin abu. To shi yasa anan Ibn Abi Zayd al-Qayrawani yace lokacin da zaka wanke hannuwanka zaka fara ne da wanke hannunka al-yumna na dama don ka dace da sunna. Kar ka fara wanke na hagu, ka wanke shi salatan sau uku aw ithnatayn ko kuma sau biyu. Yufidu alaiha al-ma'a, zai zuba ruwa akan hannun. Wa ya'rukuha bi yadihi al-yusra, sai ya goggoge ta da hannunsa na hagu. Zai zuba ruwan akan hannunsa na dama sai ya goga da hannun hagu. To ya tsufa wa yukallilu, zai tsetsefe asabi'a yadayhi, yatsun hannayensa duka biyu zai tsetsefe su. Ba'adaha bi ba'adin, sashensa da sashi, ma'ana wannan yana tsefe wannan, wannan ma yana tsefe wannan, kamar haka ko haka, haka kuma ko ko kuma haka haka, saboda tsakanin nan ya tabbatar da shi ma an jika shi kuma an murza shi. To wannan a mazhaba malikiya wajibi ne tsetsewa, kun gane? To
ba ta ruwan ya ta.
To wannan tsefe ya tsu da aka ce a yi
ba shi kawai tun da ba shi cinar mazari ba,
wannan tsetsefe ya tsu da ainihin shi malam ya kawo mana anan. Akwai hadisin Abdullahi ɗan Abbas yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza tawadda, qala yace annabi sallallahu alaihi wa sallam idza tawadda, idan yazo yin alwala, lokacin da yazo yayi alwala ina kallon sa, fa kallala ko fa kallila, sai ya tsefe fi asabi a yadaihi, ya kun hannayensa. Yanayin zuwan hadisin kuma a wannan ruwaya yake annabi sallallahu alaihi wa sallama qala idza tawadda, idza tawaddata, idan ka zo yin alwala, idza tawaddata, kai ne alwala yanzu da kai ake, idza tawaddata, idan ka zo yin alwala, fatayil ka tsetsefe asabi a yadaika, yatsun hannuwanka, wa rijilaika, da ƙafafuwanka. Shi yasa malamai suka ce tsetsefe yatsun wajibi ne. Shi yasa a nan malam yace wa yukallilu, ya tsetsefe asabi'a yadaihi, yatsun hannuwansa, ba'dhaha bi ba'dhin, sashen sai ya tsefe sashi, thumma yaghsilu ثم يغسل اليسرى كذلك, haka kuma sai ya dawo kuma ya wanke hannun hagu shi ma kamar yanda ya wanke hannun dama. Zai dauki ruwa da hannun dama sai ya zuba akan hannun hagu sai ya goga da hannun dama din, kun gane? Wa yablughu fihi ma bil ghusli, fil ghusli, zai kai matuka wajen wankin, kar ya dan yi kawai takal takal ya wuce, ya tabbatar da cewa wanke hannayen din farilla ne, don da Allah yake faghsilu wujuhakum, sai yake wa aydiyakum ila almarafiq, kaga umurni ne daga Allah, don haka wajibi ne. Don haka in zaka wanke kar ka tsaya iya nan waje jan bai iko gwiwa hannunka ba, in kai haka ba kai alwala ba, domin Allah cewa yayi ila almarafiq, har zuwa gwiwar hannu. Shi yasa malam anan yace ilal mirfaqaini, zuwa gwiwar hannu. mirfaƙai ne guda biyu, wannan da wannan, wannan mirfaƙ, wannan mirfaƙ, in an haɗa su su biyu mirfaƙai ne. Kun gane ko? To lallai ne mutum ya tabbatar da wajen wankin hannayensa ya wanke har zuwa gwiwowin hannuwansa. To wannan gwiwa iyakacinta za ka tsaya ko ta shiga cikin wanki? To Allah dai cewa ya yi iya gwiwa. To ya za ka yi ka gane nan ne iya gwiwa ba ka rage komi ba? Malamai suka ce ka shigar da gwiwar ciki, shikenan ka daina shakka. Kun gane wannan? Ka shigar da gwiwar ciki ka zama tana cikin abun da ka wanke, to ka tabbata ba ka rage farilla ba. Don idan aka ce iya gwiwar za ka tsaya ba mamaki ka rage, to sai aka ce maka a nan a yudkhiluhuma fi ghaslihi, zai shigar da su gwiwowin guda biyu fi ghaslihi cikin wankinsa. An fahimce shi? To me yasa ya ce ya shigar da shi fi ghaslihi? Wa qad qila, akwai malaman da suka ce a ya tsaya ilaihi ma iyakacin gwiwowin, don nan ne hajjul ghusli, iyakacin inda aka ce a wanke. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi, ilaihi ma hajjul ghusli, iyakacin su nan ne gun da ake wankewa. Falaysa biwajibin idkhaluhuma fihi, shigar da su din bai zama wajibi ba. Kuna ganewa? Shigarwar bai zama wajibi ba. To menene wa idkalu ma fi haji wa ahawaku li zawali takallufi tahdidi, wato shigar da su din an yi ne don a kewaye iyakar da Allah ya ce ilal marafiqi, domin a cire shakku cewa inda Allah ya ce mu iso mun iso ko ba mu iso ba, to in muka iso har muka shigar da gwiwar ciki mun tabbata mun iso. Amma idan ba mu shigar da gwiwar ciki ba mamaki ya zama ba mu iso inda Allah yake so mu iso din ba. Shi yasa malamai suka ce to ka shigar da gwiwar ciki don a nuna maka iyakar gwiwar kawai tab da tab, zai wahala a tabbatar da hakan. Amma in aka ce ka shigar da gwiwar a cikin abun da za a wanke, shikenan ka sauke kalila. An gane wannan? To kuma ya kudu ma'a, sannan sai ya ɗauki ruwa biyadihi da hannunsa alyumna na dama. Ina zai kai? Fayadrubuhu, sai ya zuba shi ala ba'in yadihi, a cikin hannunsa alyusra na hagu. Summa yamsahu bihi ma ra'sahu, sai kuma ya shafa kansa da wannan ruwan. Kaga kenan wannan hannun idan ya ɗebo ruwan sai ya zuba wa wannan hannun, sai kuma sai hannun duka su tafi sai su shafa kai. Kun gane? Sai su shafa kai. Zai ɗebo ruwa da hannun dama ne sai ya zuba wa hannun hagu, sai kuma ya haɗa hannun dama ɗin da hannun hagu haka, sai kuma ya shafa kansa. Kun gane ko? To summa yamsahu bihi ma ra'sahu, to idan ya zo shafa kai, kun san shi ma shafa kai farilla ne, da ya ce faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi, sai ce wamsahu bi ru'usikum, ku shafa kawunanku. Kaga umurnin Allah ne, don haka shafar kai wajibi ne. To anan malamai kamar Imamu Malik, shi in baka shafa kan duka ba to baka yi alwala ba. Akwai waɗanda suka ce kuma idan ka shafa tashi zai iya yi, domin Allah yake wamsahu. To amma Allah yake ku shafa kawunanku. To idan ka shafa nan kanka ka shafa, waɗansu haka suka fahimta. Idan da za ka yi haka ka shafa ka dawo, ai ka shafa kai ko? to amma a fahimtar su su amma Imam Malik yace to naji in kai aka ka shafa nan ko eh kanka ka shafa to nan kuma nawaye nan nawaye kan waye nan to Allah yace ka shafa kanka kuma nan din da ya taba ba ka shafa shi ba yace to sai ka shafa kan duka kun gane sai ka shafa kan duka kafin nan to daga ina ake farawa idan za a shafa kai yabda'u min muqaddamihi min awwali manabiti ash-sha'ri min awwali manabiti ash-sha'ri zai fara daga inda gaban kan yake daga inda muka ce fuska ta koma to zuwa kasa to daga nan kuma kai ya koma zuwa baya kun gane daga inda gashi ya fara tsira to daga nan za a fara din za a shafa sai ai baya kun gane ko ba za ka komo daga tsakiya ba daga farko inda gashin ka ya fara tsira wa kad qarana a lokacin da za ka yi shafar ka gwama a tsawafi a fatiya wa kad qarana ya gwama a tsawafi gefen a tsabi ya kunya daidai hannuwarta ba'daha bi ba'din sashen ta da sashen haka mutum ya haɗa su sai ya fara daga nan sai ya tafi haka ko sai ya dawo haka kun gane atraf shine wannan gefen yatsun da wannan gefen kagwa masu haka sai ka kai haka sai ka shafa sai ka dawo to a lokacin ko ina ka shafa kanka kuma ba ne ka harji da gashin ka ba ba kuma sai ka yi kokarin ruwa ne ya tabo ba akwai wadanda ba haka suna alwala ne su taba ruwa ne su yaka sai su kwakula su kwakula ne su mai da hular su aje to wannan kuma ka ga bai ba mu kan waye yace mata a kwakula ba an ce dai a shafa kaga da wanda ya kwakula ya kwakula ya mai da hula gara wanda ya haka ya dawo yana da dalili kun gane to amma mai kwakule fa bai da dalili bai yi alwala ba don Allah ya ce ku shafa kawunan ku shi kuma dai ya kwalkwala wani ya taɓo fata kuma ba sai dai ka taɓa fata ba sai dai in kanka ba gashi ka shafa kawai a kan gashi shikenan ka wadatar don gashin a kanka yake kun gane wannan to aina muke na'am to shikenan zai ainihin hada waɗannan yatsu naka ba'du hadi ba'din ala ra'sihi akanta waje ala ibahamaihi sai ya sanya manyan yatsunsa ala sudurayhi akan kaya kaya haka nan haka zai waɗannan ya yi musu haka wannan kuma ibahamaihi wannan ibham wannan ibham su biyu ibahamaihi to haka mutum zai dora su ana sai ya haka sai yanda ya gama mamaye kan gaba daya sai ya dawo kun gane wannan ita ce sifar shafar kai da shi Ibn Abi Zayd al-Qayrawani ya koyar ana to summa yadhhabu bi yadayhi matiyan ila barati sha'ri ra'si sai ya tafiyar da waɗannan hannaye mafihan yana mai shafa ila ƙarfi sha'ari ra'sihi har zuwa ƙarshen gashin kansa ina ne ƙarshen gashin kansa yake ne ma ya liƙa ƙafafu wanda ke fiye da ƙeyarsa nan baya ƙafafu ƙeyarsa kaga anan idan mutum ya je idan gashin ya shimfiɗu ya ji ƙeya to sai ya sa hannunsa ƙarƙashin gashin sai ya sake dawowa da shi kun gane? Ana shingular ba samu wacce ko? Yauwa to amma mata kamar yanda za a karantar da mu a gaba su da yake gashin su ya kamfanta wannan ita ce sifar shafan su ke to ina muke sun bayar da kuma sannan sai ya sake dawo da su zuwa ina ila haitu bada daga inda ya soma ila haitu bada daga inda ya soma a ta ina mutum ya soma daga farkon matsirar gashin kansa ko sai da yaje karshen gashin kiyarsa to in yaje nan sai ya sake dawowa inda ya fara sai ya zo inda fuska ta soma wa yakudu bi ibhamaihi khalfa uznaihi ila sudughaihi zai rike da wannan manyan yatsun naka khalfa uznaihi bayan kunnuwansa ila sudughaihi har zuwa kayansa wa kaifa ma mataha malam yace amma dai in dai har za ka iya shafar kan wannan na kwatanta maka abin da yake sauki wa kaifa ma mataha yanda duk ka shafa kanka a jaza'u in ja'ika in dai har mutum ne alwala yanda duk ya shafa kan yayi amma da sharadi fa idza au aba in dai ya gane rafahu kan nasa in dai har ya gane kan da shafa ko da yaya yayi to yayi amma yanda ya kwatanta yake to shine yafi wal awwalu ahsan idan da za ka yi na farkon ahsan shi yafi to irin waɗannan karantarwa da malamai suke mana suna son mu yi koyi da irin alwalar magabata na tsatsiyar alwala wanda duk zai bi irin wannan tsarin dalla dalla ba zai yi alwala fata fata ba kuna ganewa ko domin akwai hadisin Rabi'a Allah ya kara mata yadda take anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tawadda inda wata rana manzon Allah yayi alwala a wajenta fama sahar ra'ata kullahu ya shafa kansa duka ya shafa kansa duka to me yafi kyau in kai ma za ka yi alwala kai ka shafa kanka duka min fauki shari kuma kan gashin ya shafa ba kafulewa yayi ya tabo fata ba kan gashinsa ya shafa kaga ko shi yafi sanin shari'a Rabi'a kace lalle annabi yana alwala ina kallo da yazo shafa kansa ya shafa kan duka zai rage ko ina ba sannan kuma ka kan gashin sa ya shafa ba wai ya sa ruwa ya tabo karkashin gashin ba kan gashin sannan kullu nahiyatin ta kowace nahiya na kan ba inda ya bari liman fi bishari ta inda duk gashi ya danganta kaga duk inda aka ce gashi ya dangance shi daga nan haka duka haka haka ya zagayo nan duka nan wanda inda aka ce fuska ne wannan gashin fuska ne gashi inda aka ce na kai ne kace duka ya shafa shi ina kallo to yana da kyau kai ma kai kokari lokacin da za ka yi alwala duka ka tabbatar da ka shafa kanka duka la yuharriku sha'ara an hay'atihi kuma bai rikita gashin kansa daga hay'ar da take da gashi yake ciki ba sai da ya tamurra gashin ba a'a haka kawai ya bi ta kan gashin ya dawo yanayin gashin yana nan a yanda yake kun gane wannan bai jirki da gashin ba daga hay'ar da take daga hay'ar da gashi yake da shi don haka ba sai ka rikita gashin kanka ba wannan kamar yanda ita wannan baiwar Allah take ta ga yanda manzon Allah yayi wannan alwala kenan. To yanzu anan wannan shine irin hadisan da Imam Malik rahimahullah yake dogaro da shi, kun gane ko? To sannan akwai Abdullah ibn Zaid yake anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mataharata bi yadayhi, manzo Allah ya shafa kanka da hannayensa, fa aqbala bihima wa adbara bada'a min muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila aqab thumma yarudduhuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Wannan kuma riwayatul muslim kujuba. Kamar yanda wannan malami ya karantar, haka wannan hadisin ya zo, hadisin Abdullah ibn Zaid yake annabi sallallahu alaihi wa sallam matahara tahu bi yadayhi, ya shafa kanka da hannayensa, fa aqbala bihima, ya fara gabato da su ta gaba, wa adbara sai yayi baya da su, bada'a min muqaddami ra'sihi, ya fara da farkon gashin, wato farkon inda kansa ya tsoma na gaba sai yayi baya, kun gane? Bai faro daga baya yayo gaba ba, sai ya fara daga gaba sai yayi baya, sai ya fara daga gaba kuma zahaba bihima, sai ya tafiyar da hannuwansa ila kafahu zuwa har zuwa kiyarsa, kuma raddahuma sannan ya dawo da su ila makanin ladhi bada'a minhu, sai da ya dawo daga inda ya soma. Wannan shine hujja na cewa ana shafa kai, kuma idan za a shafa daga gaba ake farawa sai a tinkari baya, sannan kuma ana shafa kan duka ne, kun gane ko? Sai malam ya ci gaba da cewa mataha menene ina muke ne ko shi kenan wal awwalu ahsanu, ko irin kwatancen da yayi mana kamar yanda yazo a hadisi, idan mutun yayi alwala a haka ahsan, to wannan shi yake walau adakala yadai, idan da garuwa to injo kila ko a tatti kake alwala ko kuma a wani daro, sai ka tsoma hannuwan ka fil ina cikin wannan daro ko babu ko ko kariya, summa rafa'ahu, ma sai mutun ya dago hannayen mablulatain suna jike, wa mataha bihi ma ra'sahu, sai ya shafa kansa da su, yayi ko bai yi ba, malam yace ajza'ahu, hakan ya isan mata, idan da za ka yi musu haka ciki ka tsoma su sai ka dago su kawai ka shafa kanka da su sai ka dawo, shikenan yayi. Kamar idan a kogi mutum yake alwalar ko kuma akwai daro ne ko babu ko kuma kariya, yanda za ka tsoma hannuwan ciki sabanin buta, ko buta kan sai dai ka zuba wa hannun dama ruwan, sai hannun dama ya juye akan hannun hagu, sai su haɗu sai su tafi su shafa kai, an fahimta? To idan da za ka tsoma su cikin inda ruwan yake, sai ka ɗago su sai ka shafa kanka da su, alwalar ta yi, malam yake ta yi, kuma yubragu lma'a ala sababataihi, sannan sai ya zuba ruwa a kan manuniyarsa wannan da wannan manuniyar, wa ibhamaihi, da babbar yatsarsa wannan da kuma wannan. Yanzu fa yana so ya nuna maka yanzu fa za ka shafa kunne ne, kun gane ko? Za ka zuba ruwa a kan yatsarka manuniya da kuma yatsarka babba ta hannun dama, da yatsarka manuniya ta hannun hagu, da yatsarka babba ta hannun hagu, wa in sha'a aghmaka zalika fil ma'i, in kuma ka so kana iya tsoma su cikin ruwan, in abu dan abu ruwan yake ko a kofi ko a tafki ko a kwano ko a babu ko a koko, sai ka tsoma su ciki, kaga dama guda biyun nan su suke shafar kunne, wannan manunai suna ciki, wannan manya suna baya, to zaka iya tsoma su cikin ruwan idan kuma ba tsone za ka yi ba babu dan abu bane za ka zuba ruwan haka ka tsiyayo sai ka jika su in ka jika su sannan sai ka tafi ka shafa kunnen da su to shine yace in wa insha'a ghamaka zalika fil mai in ya so yana iya koma su cikin ruwan thumma yamsahu udhunayhi sannan sai ya shafa kunnuwansa zahirahuma wa batinahuma bayan kunnuwan da cikin kunnuwan duka kenan ba cikin kunnen kawai za ka kwakula ka kwakula ka tafi ba a'a wannan yatsa tana ciki tana juyawa a cikin wannan naɗe-naɗen duka da wannan ramin da yake ciki wannan bayan yatsun kuma suna wanke ba suna shafa baya kun gane to eh to ai sai mu karasa maganar sai mu zaka ta ko eh a to ai ba na ta bane da kare ko ko dai mu kai anan din yayi yawa muka ji dafa to shi kenan to alhamdulillah to kun ga wannan maganar ana magana ne akan shafar kunne ko shafar kunne shi kanta sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma karantarwa ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisin Abdullahi babun nan akwai hadisin ainihin Rabi'a ita wannan baiwar Allah da ta kwatanta mana shafar kai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kalat tace tawadda'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga manzon Allah yayi alwala a gabanta fa adakala hasbu aihi sai ya shigar da yatsunsa fi hujrai ibnaihi a cikin ramin kunnuwansa lokacin da yake shafa wannan da wannan kaga ya sa su ciki wa'annan kenan suna baya sai ya shafa ya gyara kun gane ko kaga kenan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutun ya tabbatar da ya sanya yatsun samaniya a cikin kwarmin kunnensa sannan sababa abun nan babbar yatsar ta kuma a bayan kunnensa akwai hadisin a mustawrad bin shaddad yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi alwala tawadda'a wa kallala asabi'a rijlaihi fi khinsarihi wannan insha Allah za mu kawo wannan hadisin idan muka je kan ainihin wanke kafa kun gane ko to don haka wannan sifar alwala da Ibn Abi Zayd al-Qayrawani ya kawo sifa ce wacce take cike da kamala idan da mutum zai dauki wannan sifar alwala ya ci gaba da yin alwala da haka to insha Allah zai tabbata mai ingantaccen alwala Allah muke roƙo yayi mana gamda katar daidai Allah ya bamu ladansa kurakuran da muka samu a ciki kuma muna fatan Allah ya yafe mana yan uwa musulmi yana da kyau mu dage mu ci gaba da karanta addini kar mu rika tunanin mun dade a musulunci kai mu ciki ma aka aibe mu alwala kuma tun ina shekara 7 nake yi to yana da kyau kuma ka karanta ta aika kanta ko yanzu ka sani kana alwala kawai shekaru amma baka san cewa ga yanda manzon Allah ya yi ta ga kuma yanda malamai suka koyar a yi ta ba kai dai kawai kana ga ana yi kai ma kana ta yi har ka saba ko to da haka ne zaka zo ka rika yadda farilla a alwala ka sai ka tashi ba ka da alwala domin duk inda aka ce wajibi ne a wanke in baka wanke shi ba to zai zama wuta ce zaka ƙara ta sauran ragowa wailul lil aqabi fil nari a wata ruwaya wannan hadisin za mu kawo shi ma in muka zo wanke kafa azabar wuta ta tabbata ga masu barin ragowa a alwalarsu. Ragowa lam'a muke cewa ko? To karka kuskura ka yi fadakata ka bar wani wuri bai jika ba, alhali kuma farilla ne a jika gun sai ka bar shi bai jika ba, ana ƙarasa wanke shi ne da wuta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Mu rika zuwa mu koyi alwala kamar yadda za mu koyi sauran tarki duka a wajen malamai. Mu rika zuwa mu koyi sallah kamar yadda muke koyon sauran ibadu duka a wajen malamai. Kar mu yadda da jahilci ko kuma mu yadda da cewa kai mu mun iya kuma ba mu iya ba. Kada mu amince da ruduwar duniya, kullum kai shungullar duniya ta hana ka neman abunda sanin abunda ya kawo ka duniya. Wallahi babu wanda ya kai dan adam mai rayuwa a yanzu sakaci, na dauri ba su da sakacinmu. Yanda muka daurewa rayuwar duniya da son abun duniya gindi, kafin mu liman yayi mana sallah mun kagara har muna garginsa yana daɗewa, daga an yi assalamu alaikum za mu dunguma mu tafi wajen sana'a. Mu ne ba za mu dawo ba sai bayan magariba, wani ba haka yake kullum. Amma ba ka da lokaci, wannan kuma ba shi ne ya kawo ka duniya ba. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li'ish illa li'abudun. Asali ma tun lokacin da aka zo halittar ka ba a halitte ka ba sai don an halitte ka ka zo ka bauta wa Allah. To kuma ya za kai ka bauta wa Allah barka zuwa makaranta? Na farko dai illar zuwa makaranta babba, za ka rayu da shirka. To in ka rayu da shirka, ko da an kwatanta maka alwala, an kwatanta maka sallah ka yi ka daidai, amma kuma baka san shirka ba kana yin ta. Aikin banza ne. Domin Allah ya ce ta'arifuni, ku san ni, ku gane matsayina, kabla an ta'buduni, kafin ku fara bauta mini. Shi yasa ake karantar da mutum kalimatut tauhid, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kafin a ce ya fara sallah. Idan mutum ya zo shiga musulunci, tauhidi ake fara dora shi a kai. Ko? To haka kuma malamai duka sukan fara wa'azinsu ne a kan tauhidi, sai sun yi ta yin tauhidin nan tukunna, an girgiza rayuwar mutanen wannan lardin da tauhidi. Kowa an tabbatar da cewa mai rago ya ɗauka, to sannan sai a riƙa ci gaba da kuma da koya musu ibada. To yanzu in sun yi ibadar za ta karbu. Amma idan ba tauhidi, dama ibadar ba ta tar da aqida ba, ya za a yi ka yi wa Allah bauta ba ka san shi ba? Ta'arifuni qabla an ta'buduni fa illam ta'arifuni fa kaifa ta'buduni, in ba ku san ni ba ya za ku bauta mini? Ba ka san wannan sifa ta Allah ba ke, wannan sifa ta bawan Allah ba. Baka san wannan aikin Allah kawai ake wa banda bawan Allah. Wannan gurin ba a kiran kowa kai Allah. Wannan wurin kuma aiki ne da ake yi wa Allah. Wannan gabar ba a lankwata ta ga kowa sai Allah. Duka wannan baka sani ba. Sai a same ka kana yi wa wani rukuni, ko a same ka kana masa sujuda, ko a same ka ka shiga matsala kana kiran sunan wani aljani, ko kana kiran sunan wani waliyi, ko annabi, ko mala'iki, kuma fili ne da ake kiran Allah. Duka wannan shi ne rashin sanin Allah. Ta'arifuni, ku san ni, qabla an ta'buduni, kafin ku bauta mini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, ban halicci mutane da aljanu ba sai don ku bauta mini. To kuma Allah ya ce ku san ni kafin ku soma bautar, don yin ba ku san ni ba, ba za ku yi bautar daidai ba. To a ina ake zuwa a san Allah? Sai a makaranta, makarantar ma ta malaman sunna. In ka je gun malamin bid'a ba abinda zai nuna maka sai girmansa, sai girman wani Allah. Ba girman Allah zai dora ka a kai ba. Shi yasa asali aka yi asara da yawa wasu shekaru da suka wuce. an dauki malaman sibbu da yan bid'a a matsayin malamai jagora, an ba su amana kuma ake maciya amana, suka yi tsoron mutane a kan shirka. Malaminka da kake ji da shi shi zai baka laya, malaminka da kake ji da shi shi zai mata mara layu kamar guda hudu dogaye wanda za ka kewaye jikinka da su. Malaminka wanda ka amince da shi shi zai rubuta sai zai buɗa minjayen Muhammadu guda biyu sai ya sa sunayen wasu bayin Allah a ciki. Sai wani abu ya same su ko kuma su samu. Wannan fa duka an yi wannan lokaci da Allah ya taimake mu malamai suna mana wazi muka gane a cikin aka ne. Malaminka da kai amince da shi wanda za ka je ya nuna maka Allah shi ne ba ka zuwa gun shi sai rana ta ɓaci ka je malam na zo ba. Me yake tafe da kai? Shi ma kansa har ya sani in an je malam nan niyyar saja ya san ba wai matsalar addini ne ka kawo ka ba, wani abu ne ka zo je ce wannan ba ko ni an gama. Yana nan a gefen lardin ku ya zame muku dan wani kwarya-kwaryan Allah, wai ko ni ka je da shi sai ce an gama, kuma mun yarda wai an gama. To yaushe muka san Allah wannan ba muna dungura sallah kawai ba? Gunda ya kamata mu dogara da Allah ba ma dogaro da Allah? Ba abin da zai same mu mu gane Allah ne? To tariku ni qabla an ta'budu wallahi wallahi wayewar mu har yanzu baka kai yanda zamu daina karatu mu yi addini kuma mu karbu abun Allah ba. Dole sai mun je makaranta mun yi karatu wallahi. Tanki tanki ba zai maka addini ba. Koyi da kanka baya addini. Koyi da kanka. Littattafai na fassara Hausa da waye wai koyi da kanka. Ko? To wallahi an koya ma. Sai an koya. In kana so ka haɗu da Allah salim alim ka rika zuwa makaranta don ka gane waye Allah. Ka gane wace ibada ce Allah yake kai don dama an yi ka don ibada. Kar ka zama duniya kawai kake yi bi. Ba ka wancan ƙauyen, ba ka wancan birnin, ba ka wancan dajin, ba ka wancan tsaurar. Kullum amma baka san komai ba a addininka. Akwai matsala rayuwar da kake tinkago da ita a duniyar ga kanan ka ga ita baka same ta ba, kuma zaka je lahira a gajiye kuma baka da komai a can. Gaya min hujjar da zaka je da ita ka samu wani abu a can. Duk ka gama gajiya a neman duniya bata samu ba, kuma ka je lahira ba sanin addini. Muna fatan Allah ya sa mu canja hali. Waɗanda suke ganin kamar sun girma sun wuce karatu sun wuce zuwa makaranta, ko kuma suke ganin ai wallahi sun gulloli ne suke hana mu zuwa. Mutum fa wai ko bai ji kunya ba sai malam wallahi ina son zuwa makaranta na wallahi sun gulloli kwanan nan ba wallahi abu kaza ya faru, wallahi kwanakin ba ya kuma kaza ya same ni, wallahi tallahi kwanan nan sai kaga irin matsalolin da na shiga. Matsaloli tukuna ma? Wallahi ba fara ba ma. Tunda dai ka bar abun da Allah yake ka zo kai ka kama shi ne, to matsaloli ba a koma su ba. Ba a koma su ba wallahi. Allah ya kare ni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Wancewan farilla. Lokacin da mutum yake wancewa zuwa gwiwar hannu, in ya gama a nan ne zai tsaife su, daga nan ya wuce hannu kuma sai ya tafi safar kai ko? Yawwa. Tambayar da ya ce a lokacin da ake wankin farko ne zuwa tafin hannaye ake tsaifewa, ko ko lokacin da ake wanki na farilla? Lokacin da ake wanki na farilla. An gane? To. Na'am. Za ka iya lokacin da kake wanke kowane hannu ka tsaife shi, za ka iya kuma in ka gama wanke su duka sai ka tsaife su ba'dhuha bi ba'dhin, sai sake ta da sake wannan ka tsaife wannan, wannan ka tsaife wannan. Kun gane? Yawwa. Duk yanda aka yi ya yi. A samu dai tsaifewar taki ga cikin alwalar, a don ai koyi da irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Na'am. Malaman gaure ba su ne malamin bid'a ba. Malamin bid'a ma dai yana da gaure. Yauwa, amma malaman gaure masu karantar da addini ne suna nan. Yauwa, karka dauka malamin gaure duka malamin bid'a ne dan tibbu. A'a, akwai malamai da suke zaune a gaure suna karantar da addini. Littattafai ake zuwa da su na kuru'a da na hadisai da na tafsirai da na lugha da duk wani fanni ana dauka kuma a koyi addini. Asali ma nan ne jami'o'i daga nan duk manyan malamai da haka suka yi ilimi. Kun gane? Yauwa, don haka ba su ne malaman bid'a ba, sai dai malaman bid'a ma suna da gaure. Yauwa, amma in ka ji mun ce malaman gaure masu karantar da addini. Kun gane ko? Yauwa, wanda duk yake da gauren da ya aje ya tara kasa yana jaddaduna ya kuri don ya gano, to wannan shi ne boka-boka arraf dan tibu, wanda ya a'aje alluna da na ƙarfe wanda da na dalma. Akwai na ƙarfe, akwai na dalma, to akwai na madubi. To waɗannan su ake cewa malaman tibbu ƴan bid'a. Waɗannan ba su ne malaman gaure. Malaman gaure Allah ya saka musu da alkhairi, karantar da addini suke yi. Waɗannan waɗansun kuma sun haɗa biyu. Wani gaji yana karantar da littattafan kuma yana tibbu. To kaga an yi asara. Ko? To ba abin da ya jawo masa sai rashin ƙarfi a aƙida, ba tauhidi. Kuma littafi duk wanda ka je da shi ka ja baki zai fassara ma. Amma kuma ba tauhidi, hadisan da suka hana abubuwan nan duka ba ruwansa da su. In ka je ka ɗan raƙa mar a gefe kuma zai ma shirin nan. Duka biyu shi ya haɗa. Kun gane wannan? Akwai wanda kuma karantarwar kawai yake tsantsa. In kaga ka nemi taimako wani abu ya dame ka sai dai ma addu'a. Yake to insha Allah za a taimaka maka da addu'a. Wannan kuma ya halatta har ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan je a ce taimaka mana da addu'a, fari ya dame mu, taimaka mana da addu'a, damuwa ta dame mu. Wannan ba illa bane. Kun gane wannan? To amma banda tsurmace-tsurmace wanda duk ya kai ga cewa sai zai an haɗo kaza da kaza, ka kawo abu kaza da kaza a haɗa, za a yi maka wani taimako na musamman. Wannan ya tafi ya rashi. Kun gane wannan? To don haka kar ku ji ana cewa malaman gaure ko kuma malaman tibbu, ku ce duk wani malamin gaure ɗan tibbu ne. Wannan kun yi zalunci, ba ku yi adalci ba. Don akwai malaman kirki suna nan, kuma duk fannin da ka je za ku karanta da kai Allah ya saka musu da alkhairi. Yauwa. To daga kai zai mu yadda. To yace sau da yawa yakan ji an ce idan masifa ta zo sai a ce a zo a ba da roƙon Allah da za a yi, sannan sai ya ji an kawo roƙon Allah sharadi, sai an nemi kuɗi a gun mutane an tara don sayen dabbar da za a yanka. Idan har ba a samu wannan ba fa roƙon Allah sharadinsa bai cika ba, don haka bai buƙata ba za ta biya ba. Shin hakan ɗin ne a shari'a? Akwai irin wannan roƙon Allah da dole an masa sharadi sai an zub da jini kafin addu'ar ta karɓu? Wannan ba haka ba ne. Sadaka matsayinka daban, addu'a matsayinka daban, yanka matsayinsa daban, yanka ibada ne, sadaka ibada ne, addu'a ibada ne. Amma idan aka yi wa addu'a sharadin sai an yi yanka kafin ta karɓu, sai a ce wa ya kaya maka. A ina ka samu, wace aya a wani hadisin? A ce in an karanta Yasin ba za ka yi aiki ba sai an yi, sai an zub da jini. Wannan ba sharadi ba ne. In za a yanka wani abu a yi sadaka mai zaman kanka daban don a yi tawakkuli da shi, wannan ya yi. Kun gane? Haka kawai kana da buƙatar Allah ya biya maka wata buƙata sai ka samu lafiyayyen sa, sai ka zo ƙofar masallacin nan sai ka yanka shi, sai ka ce bayin Allah masallata a zo a kasa sadaka, kowa ya je gidansa a sha daɗi fi sabilillahi. Sai kuma ya ka koma gefe sai ka ce wa Allah na yi tawakkuli da sadakar da na yi don faranta ran iyalan da suka wannan da na yi, domin wani yaron ya yi sati bai taro mu ba, yana murna rannan gidansu tukunya na ƙanshi, daɗin da yake ji ko yana faranta zaƙin Ubangiji. Don haka Allah sai kai ce na yi tawakkuli da sadakar da na yi, dama don Allah kai. Allah na yi tawakkuli da wannan sadaka biya mun bukata ta, sai Allah ya biya mu. Ko kuma ka ɗauki kuɗin madadin san sai ka dubi wani bawan Allah wanda jarin sa ya yi tasgare, yanzu wannan san zai kama 120,000, sai ka je ka sunnawa mai baccin nan har ya farka wallahi, sai ka sunna mar 120,000, murnar da zai yi da farin ciki da kuma yanda zai wadatar da gidansa da abinci daga wannan lokacin, shi ma kila ya zama mai hali. To sai ka koma gefe ka ce Allah na yi tawassuli da wannan agajin da na yi, don ka ce arrahimuna yarhamuhumur rahman, masu jin kai kana jin kansu. To na ji tausayin wannan bawan Allah, na ɗauki wannan kuɗi na bashi don kai, don ka ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai, ku ji tausayin na ƙasa da ku Allah na sama da ku zai tausaya muku. Na ji tausayin bawan nan naka, don ka tausaya ni Allah tausaya mu, zai tausaya ma. Kaga wannan sadaka duka matsayinka daban, addu'a kuma matsayinka daban, kun gane ko? Idan aka zo da abin da ya kamata a yi, sai a ce masu hali kowa a yi ƙoƙari don Allah a riƙa yin sadaka, a dubi bayin Allah mabuƙata a taimaka musu, sannan a ci gaba da roƙon Allah a kan bala'in da ya sauko mana. Malamai a riƙa karanta Alƙur'ani, a riƙa yin ainihin karanta addu'o'i da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a riƙa yin alƙunuti, a riƙa yin tashi ana ƙiyamul layli ana roƙon Allah, Allah ya yaye mana wannan bala'i. Ka gani idan aka ci gaba da yin haka, in Allah bai yaye shi ba, masu hali kuma su amsa kiran liman da ya faɗi haka ɗin, kawai su riƙa bin talakawa suna ta taimaka musu, suna ta taimaka musu, su kuma talakawa suna azumi suna addu'a, limamai suna karatun Alƙur'ani suna alƙunuti suna tashi cikin dare da talakawa waɗanda suke ba malaman ba, cikin dare ana ɗaga hannu ana roƙon Allah, wallahi Allah zai yaye mana. Amma wannan irin roƙon Allah da muke na yau da rakai ne, a riƙe kula ana bin mai kuɗi, wai har ɗora kuɗi ake yi, alajiwane kaza, alajiwane kaza, alajiwane kaza, al'una nasu kuma a bisu da kula. To wannan kuɗi idan aka tara ku na suwaye, wai malamai za a ba su roƙi Allah, ku sana ku addu'a kuna nan zaune, wato ku a kawo kuɗi ku roƙi Allah ko? Wanda ma kila ma Allah bai karɓar addu'ar ku, tunda dai ga addu'ar ku ta kirki ce ba za ku ɗora mutane haraji sai sun ba ku kuɗi sannan ku roƙi Allah ba, sai an ɗora wa mutane haraji sannan a roƙa musu Allah. Balalin da ake nema a yaye mana shi kai ba abun kake ba, ba ka ciki eh, kana ciki, don haka kawai a haɗu a hada ainihin zumuncin musulunci a yi addu'a. Masu dukiya kuma su taimaka da dukiyarsu. Wataƙila in Allah ya taimake ka kana ciki, wannan limamin namu yana yawan ƙabli da bari wallahi. Taimake shi. Ga wanda ya kamata a taimakawa don kar su zama malaman zibu. Limamai, malaman Alƙur'ani masu karantar da yaran nan a rinka tallafa musu. Ko da in za a yi irin wannan harajin a unguwa, malamin nan mai karantar da ƙaranmu ya kamata mu rika tara abu kaza duk sati ko duk wata, mu rika taimaka masa don ya ji ƙarfin karantar da ƙaranmu Qur'ani, ko ya ji ƙarfin karantar da mu Qur'ani. Limamin nan namu da muka kare shi Azhar la'asar magariba insha'i, sannan kuma yana karantar da mu duk damuwar mu gurin sa za mu je. Ya kamata yana da matsala ba mai hali bane, mu rika samun lokaci muna hubbata muna kantara masa wani abu don ya dan yi tafi ne a rike kabli da baki. Kar kai sallar wancan limamin ba bare bare ne, sai yace hari ba za ta je ba neman bikon falmata, kuma ba za ta tura kowa ba. Assalamu alaikum. Wai hari ba za ta je ba, ba za ta tura kowa ba. Shi ya ɗauka a zuci ba yake wannan tarin, a je matarsa ta gurin kamar sun yi rikici saboda ba yanda abu yake, an yi ba daɗi har ka tafi gida. To shi yana nan a kusace, tun da ka tafi ma ba zai je ba. Da ya zo a tahiya bai sani ba, yake wallahi ai ba za ta je ba, ba za ta tura kowa ba. Sai assalamu alaikum. To ai har ya tura mamu. Yanzu mamu ku yi kujale ai haka. Kaga matsaloli ne suke wa limamai yawa ba suke yi mamu. A wannan din ai haka labarin ya zo. Yanda labari ya zo ba haka zan bada shi ba? Hikaya ce ai almaran da haka da zo. Ba wai. To Allah ya sauƙaƙe. To don haka a kiyaye, addu'a tana da tsari da shari'a take haifa, kuma lalle ne addu'a manzo Allah ya ce ita ce makamin muni. Duk bala'in da ya taso muku addu'a da ita kuke yaƙar bala'i. Amma takaci da addu'o'in asali shi yasa kai mu ta addu'o'in Allah baya karba. Wata shekara fa aka rarraba mu kan zuwa tsin gari ne. Ta kan wajen bango aka kai mu ne. Wa'insu wai aka sa garin a tsakiya, kuma kowanne da ragonsu. Kowanne in suka je suka yi wani abu suka yi wani abu zai su yanka. Wata shekara kuma aka tara mu. Duk wata aya sai a yanka kaza. Ana karantawa in an kai gaci sai a yanka sai a aje. Ana karanta kowa kuma in an tashi sai a ɗan kukkunta mara kazar a leda. Ya dawo muka yi ta shan miya. To fi sabilillah wannan kan ba dai kawai mun sha daɗi ba, amma addu'an nan ai ba haka shari'a ta ce. Kawai an yaudari bayan Allah ne an yi abin da aka yi. Wallahi wallahi ba haka Allah yake yarda Allah ba. Ba haka ake yi ba wallahi. To da aka gano haka mu in an yi za mu fallasa, sai aka daina gaya mana. Yanzu an daina yi da mu. Saboda mu in mun yi za mu faɗi alazumi ka ko? Sai mu koya wa mutane mu ce to wannan fa addu'ar da aka yi fa kar a dogara da ita a yi ta asali. Kowa ya je ya yi, watakila bakin kuma ya fi na waɗannan da kuka zaɓan. Don wallahi wani da ake tura shi a gaba ya yi addu'an ɗin matsafi ne. To yanzu za ka sa matsafi a gaba mai allon ƙarfe da na dalma da na gilas. Allah ya tsawata. Salluwa da Nabiyyar Karim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا علام الغيوب تول أمرنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين واهدنا واهد أولادنا وذريتنا كل السلام يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين انت ثقتنا ورجاؤنا وولينا ومولانا تولى امرنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.